أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا 27 ga watan Sha'ban watana takwas a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala dumbin godiya mai rahama mai jin kai mai kowa mai komi wanda da rahama shi da ganin dama shi da ikon shi da izinin shi da kaddarawan shi da tsarawan shi muka hadu a wannan waje mai albarka domin wato huskantar watan Ramadan bayan karatu da aka sharara na tsawon shekara tare da karance wasu muhimman wato karatuttuka a musulunci na tarjama alqur'ani mai girma da karance littafin bulughul maram da littafin riyadus salihin da sauran karance-karance wanda aka yi muna addu'a Allah ta'ala ya kara wannan makaranta daukaka da albarka Allah ta'ala ya kara sanya makaratuttukan da ake yi albarka kuma Allah ta'ala ya kara wa malaman da suke karantarwa hazaka da basira da kwazo da himma da naci da jajircewa da dagargajewa a wajen karantarwa su kuma almajiran da suke karatu ciki ubangiji Allah ya haskaka masa kwakwalansu wanda ba ta gane karatu Allah sa ta dore ganewa wanda ana karatu tana ganin duhu Allah sa ta dore ganin haske wanda kwakwalwarta take toshe danne dade Allah ta'ala ya bude ta Allah ta'ala ya ba ta sa'a ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka sa dukkanin waɗanda suke zo makarantar nan domin karatu ya zamanto hanya ce ta samu ilimi nagartacce ingantacce tatacce a wajensu abinda zan tattauna akan shi cikin ƴan mintuka kaɗan shine abin da ya shafi ilimi da karan kanshi mu sani cewa babu wani abu wanda yake sama ga ilimi domin kam ilimi in aka ce wannan mutumin mai ilimi shi kuma wannan mutumin mai hankali ne cikin su wane ne wanda Allah ya maba yawa mai cikakken hankali ko mai ilimi saboda me in kuka ce mai ilimi kun mance shi hankali da shi ake sanin Allah mai ilimi shi Allah ya maba yawa ko mai hankali mai hankali to shi yasa aka yi sabani tsakanin ilimi da hankali ilimi yace shine babba shine oga shine sama shine abin girmamawa hankali yace ka ilimi kai hankali da kanka yace gabana kake cewa kai ne babba alhali ni da ni ake gano Allah in babu ni ba ma iya gano Allah mai rahama shine wani malami sai ya tsara wannan karatun dan ya karantar da mutane bambanci tsakanin ilimi da hankali sai yace ilmul alimi wa aqlul aqil ikhtalafa man dhal ladhi minhuma qad ahraza ash-sharafa fal ilmu qala ana ahraztu ghayatahu wal aqlu qala bi ar-rahman qad urifa fa afsaha al-ilmu ifsahan wa qala lahu bi ayyin Allahu fi furqanihi ittasafa فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العلم رأس العقل وانصرف يتي علمي مي علمي ده هنكل مي هنكل سني ساباني من ذا الذي منهما قد أهرد الشرفة ويتي كنسو بينا وانيني وان دي ماما يدرجة ده جرما وهي بابا فالعلم قال علمي شي سيتي أنا أهرزت غايته ni ni ne na mamaye kololuwan matsayi wal aqlu shi kuma hankali kala sai yace bi ar-rahman qad urifa yo ai ni da ni ake sanin mai rahama ilimi ka mana barazana fa afsaha al-ilmu ifsahan sai ilimi yayi wani bayani mai cike da hikima wa qala lahu yace ma hankali bi ayyin Allahu fi furqanihi ittasaf yace ina maka tambaya ya kai hankali indai kana ganin kai ne babba a kaina ni ilimi to da ni da kai wane ne wanda Allah ya siffanta da shi cikin alqur'ani ga mun ka taba je inda Allah ya ce shi mai hankali amma Allah ya ce shi mai ilimi ne ko bai ce ba, shikenan sai hankali ya kuru-kuru da ilimi ya tambaye shi, dani da kai wane ne Allah ya sifanta da shi cikin Alkur'ani, ya sifanta da ilimi ne ko ya sifanta da hankali? Sai hankali ya take-take, fabana lil aqali, sai ya bayyana ga hankali annal ilmu sayyiduhu, ashe ilimi shugaban shi, ashe mai gida ne, ashe jagora ne. Sai hankali ya ce na yarda kai ne gaba, sai ya mai bizu ga goshi, sai su kowa ya wace. Wannan malamin ya ce, wannan malamin ya kawo wannan bayanin ne haka na hikima don ya gaya mama bambanci tsakanin ilimi da hankali. Ilimi ba ma a haɗa shi da hankali, yana gaba nesa ba kusa ba, hankali kuma yana baya. Shi yasa idan Allah ya baki hankali da gaskake mai hankali ce, to za ki ci riba hankalinki ne idan kika maida shi bayan ilimi. Ilimi yana gaba, hankalinki yana baya. In ilimi ya haskaka sai hankali ya biyo, in ilimi ya haskaka sai hankali ya biyo, to lokacin hankalinki zai ƙara ƙarfi, ya ƙara nagarta, ya ƙara inganci. Amma kun san akwai wanda suka ɓace ko a addinin Musulunci suka zama ɓatattu, babu abin da ya ɓatar da su sai sanadiyyar sanya hankali gaban ilimi. Wai duk abin da aka faɗi a Musulunci sai su tsaya da hankali su auna, to kai anya, kai abin nan hankali bai ɗauka, to ƙarya ce tunda hankali bai ɗauka. Ab, in dai haka nan ne, ai kafiri za ka zama, zindiki za ka zama. Da Allah ya faɗi azaba kabari, hankali yana ɗaukan ta. Da Allah ya ce bayan an mutu za a tashi, wasu kafirai saboda hankalinsu bai ɗauka ba suka ƙaryata suka zama kafirai. Da Allah ya ba da labarin ababe da dama da Musulunci ya zo da shi, ya juju da majuju da aka ce za su dawo, hankali yana ɗauka. Dujjalin da zai zo da labaransa, hankali yana ɗauka. Mahadi da aka ce zai dawo, hankali yana ɗauka. Idan addinin Musulunci kai labarin wuta da aljanna gaba ɗaya labari ne na gaibi, sai sa shi mai imani yana imani ne da gaibi. In ya yarda da Allah, ya yarda da Annabi, to duk abin da suka faɗi ya gazgata. Yasa wasu ƴan saki ne da wasu ɓatattu suke neman su ɓatar da Musulmi. Saboda me? Saboda su suna son su nuna masa wai duk abin da hankali bai ɗauka kawai bai ma kamata a gazgata shi ba. Naka sai su ce maka azabar kabari, babu azabar kabari. Ya za a yi a ce akwai azabar kabari, alhali ga wasu mutane nan muna ganin kuraye ma ke canji su ba a ma masa kabarin ba, balle a masa azaba. Ya za a yi a ce akwai azabar kabari, alhali ire-iren waɗannan ababen sai su ɗora auna maka da hankali. To yana da kyau, yana da kyau mu ɗalibai mu gane wannan karatun da kyau. Ilimi yana gaban hankali, hankali baya yake. In ilimin ya tabbatar da abu, to sai hankali ya lokacin ya zo ya auna. In ya auna, idan ma abun bai hawa bisa hankali, to sai a duba wane ne ya faɗi maganar. Allah ne, to ba a ja da shi. Shi ya halicci hankalin ma, kuma ya sanya hankalin ya zama hawan hawa. Ai, ko cikin masu hankali wani hankalin nashi sai a hankali, domin cikin masu hankali ma hawan hawa ne. In aka ce hankali shi kadai za mu aiki da shi, to nawa za mu zaɓa mai aiki da shi? Don haka ilimi yana gaba ga hankali. Shi yasa malamai suka ce shi matsayin hankali, in aka alakanta shi da ilimi, kamar misalin matsayin ido ne. Ido yana gani ko ba ya gani? Ido yana gani in dai lahiyar shi lau. To amma duk lahiyar ido bai isa ya gani ba, dole sai in ya samu taimako nawa? Ai, taimako na haske din. Ido ba ya gani, dan dai yana da lahiya, kawai ya gani sai da taimakon haske. In kuma kina gardama, ki shiga wani daki yanzu mai duhu dip, ki tagwaggwala ido, za ki ji ta da kai kike cewa wallahi ba ni gani huwa, ba ni gani. Kuma ai ga idon akwai ko? Amma za ki dora cewa ba ni gani, wallahi ba ni gani. Saboda me? Saboda wannan idon da Allah ya halitta bai isa ya gani ba sai tare da taimakon haske. Shisa da rana muna gani saboda taimakon hasken mi, hasken rana. In dare yayi, taimakon hasken wata ko kuma taimakon wani haske na hitila ko na wani abu wanda za mu haska. Amma matukar babu taimakon haske, wallahi billahi ido ba ya gani. Haka ne ko ba haka bane? To hankali ma duk cikan shi, duk kamalar hankali bai isa ya gano daidai ba shi kadai, wallahi sai tare da taimakon ilimi. in kuma hankali yace shi kai zai gano daidai babu taimakon ilimi to hankalin zai kai maka tanga karo ne katsatsam katsatsam yanzu sai zama irin hankali ɗan filo me yasa ɗan filo suka bace saboda cewa suka yi su sun aje komi gehe hankali za su sanya wa gaba duk abinda aka faɗi duniya ko ma menene sai su auna shi bisa hankali sai sa wani daga cikin wanda suka yi karatun filo bayan ya tsoho rayuwa ta kare ya tabarbarar da rayuwar shi wajen bincike na hankali sai ya dawo yana ladama yana cewa nihayatu iqdamul uquli iqalu wa ghayatu sa'yul alamin dhalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabalu wa lam nastafid min bahtina tuli umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu wa kam min rijalin qad ala sharafatiha rijalun fazalu wal jibalu jibalu yace nihayatu iqdamul uquli iqalu arashan sanya hankali gaba duk mutumin da yace shi komi nashi hankali ne gaba ilimi ke baya yace to karshen shi zai sanya kanshi cikin dabaibayi ne wanda bai iya hita wannan garazi nan wurin daga cikin jagororin ɗan filo yayi ladama wanda karshen rayuwar shi ne ya dawo ya rungumi alqur'ani ya rungumi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wani sanyi da wani hutu wanda tsawon rayuwar shi bai samu irin wannan ba ya ne za a aikace kai komi naka kawai hankalinka ne kake yi kai hankalin naka duk kwara na wani Allah da ya halitta maka hankalinka ai akwai ababe wanda ya sanya su sun ƙetare hankalinka wato hankalinka kwata kwata takaitacce don haka dai kada in yi zurhi akan bayani bisa kan bambanci tsakanin ilimi da hankali dan abin da nake so in haska mu gano shine ilimi shine jagora shine gaba in aka ce wanga mai ilimi ne wanga mai hankali ne to mai ilimi shike gaba ba mai hankali ba a can baya an yi wani mai bari in bar wannan zancen da an gulguje shi ilimi ɗan uwa matsayin shi ba ya da wani misali duk misallan da za a bada sai dai a dan kusanto wani mawaki yana cewa shi ilimi dadin shi bai da misali ilimi dadin shi bai da misali in za a baka kowane misali to akwai dan ragowa ha yanzu duk misalin da za a baka na ilimi saboda haka ya kamata duk musulmi mai hankali ya zama ilimin da yake fadayin yayi shine ilimi na sanin addinin shi kuma shi ilimin addini alhamdulillah ba a mai girma ko ana mai girma ba a cewa an girma in dai kan ilimi a wani ilimi ne ake mai girma ilimin boko da Allah ya sake wuce shekara 7 ba a sake ba to shikenan sai abin ya zama tarayya in ana son a saki ayina wai shekarar ta 10 amma kamar ta shekarar 100 ba a karban ta wajen ilimi to ko ilimin bokan ma munan ne yake da wannan sakarci amma yanzu kai wasu kasashe ba su da wannan ko ma da girman ka saboda shi ilimi bai kamata ba a ce a an sanya doka babba ba ya koyo yau ban gane babba ba ya koyo ba kenan ilimin bai da wata kima bai da wata daraja a inda ilimi ne ko ma wani irin ilimi ne ya kamata a ce babba zai koya yaro zai koya saboda wallahi ilimi to in dai ana zancen ilimin addini saboda mu bisa kanshi muke magana in ana zancen ilimin addini babba ya hi cancantar yayi kwadayen shi ma sama ga yaro me yasa saboda shi ilimin addini ilimi ne na masu zuwa lahira idan ke zaki zaman ki anan maradi baki cikin ɗan zuwa lahira to ba sai kin koya ba da ke ake ba amma ilimi ne na masu zuwa ina lahira shi sa wani malami yake cewa kowa duniya dole ne ya nemi ilimi sai mutum daya yace shine wanda ba zai je lahira ba yace shi wannan ba dole sai ya nemi ilimi ba amma in dai kin tabbatar da cewa lahira da ke za'a tabbas da ke za'a to wallahi dole ne neman ilimin addini gare shi dole saboda Allah ya halice mu saboda mu bauta mashi bauta mu Allah kuma abu ne wanda ba yayyuwa sai da ni sai da ilimi saboda haka kenan ya kamata mu yi gwagwarmaya mu naci lokacin da iyaye suka tura ɗiyansu makaranta to su ma su yi kokarin tahiya makaranta iyaye maza da iyaye mata in suka tura ɗiyansu makaranta to ya zama su ma suna zuwa in ba haka ba uwa nawa sai ta tura ɗanta tana zuga shi yayi karatu tana nan zauna ɗan yayi karatu har ya zama mashuhurin mai karatu ita ma da ta ɗora yi tare da shi ta dagargaje da ta samu abin da ta samu amma ita sai ta yi ta bi mashawarar shedan kusa akwai shawarar shedan shedan zuwa yake bambasa maki a kunne hawa yanzu ke wani ilimi zaki ne ma tsofai tsofai haka da ke yake bar mu rara kika ce yanzu ki nemi ilimi kuma mi zaki baki yayi tauri halshi ya riga yayi tauri irin wannan yanzu ai hakuri ake yi komi lokaci gare shi tunda dai Allah ya sa yanzu ba lokacin ci bane sai ayi hakuri kuma to wani bi shedan ke turo wata da sifa irin ta mutum wallahi shedan ke turo ta da sifa irin ta mutum ta zo ta make wannan hudu bai wallahi shedan sai ya gayyato ta kawai kamar an tsa muku ta taso ta zo wance wai na ji an ce ilimi zaki ne ma ta tafi tana wara dariya yanzu ke wance ce abin mamani abin dariya ma yake bani wai ke ce zaki zo a makaranta wance kaga ce ta shiriri tan miki da mi da kyaukyawan niyyaki wallahi sai ta sa kawai ki rena kanki ke ma Allah yana so nayi inje in dan gada ha ba wance ba wance yanzu ko kunya ba ki yi ma ki bar ma diyanki tunda dai Allah ya baki diya ke ma Allah ya baki gawa na dawa ne ai kokari ki sa susi amma ke ba shi bane ya dace da ke dan girman Allah mutumin da zai zo ya baka shawara kakkai karatu wannan masoyinka ne ko makinka ne na rantse da Allah wallahi tallahi koda ce ma akai saura awa guda ka mutu kuma da gaske an kira ka daga lahira an baka tabbas awa guda tan ma saura to in kai mai hankali ne ya kamata ka shiga makaranta koda rabin awa ne kai karatu ballantana a ce akwai sauran sati guda a rayuwanka ballantana a ce akwai sauran shekara a rayuwanka ballantana a ce kai Allah ma kadai ya san ko kwana nawa ya mara gowa a cikin rayuwanka koda awa guda ta ma saura kuma ka tabbas mutuwa zakai nan da awa guda to ilimi matsayin shi da girman shi ya wuce a ce wai kace ba za ka shiga to naji in kika shiga saura awa guda ki mutu sai kika shiga makaranta ranar kiyama in za a taro ki cikin layin wa za a taro ki alhamdulillah a ranar alkiyama a taro ki cikin gayya dalibai almajirai makaranta alqur'ani don Allah wannan shi yahi daraja shi yahi girma shi yahi mutunci koko a tado ki cikin gayyar jahilai a ranar alkiyama gayya gayya ne mutane tuli tuli ne shirgi shirgi ne tari tari duk wanda ta ga an tado ta cikin gayyar jahilai to wuta za a kai shi ko Allah yana da inda zai kai jahilai in ban da wuta hadisin manzo Allah sallallahu ya ce wutar jahannama ta tabbata ga jahili wanda bai da ilimi naka in dai kika yarda da rayuwa cikin jahilai kuma ba komi kin na cikin gamsu to kwatankwacin wanda ta gamsu da shiga wuta fama asbarahum ala nar me ya kai karhin halin su wajen kokarin banka kai cikin wuta Allah subhanahu wataala ya fada mun matsayin ilimi shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm Allah ya shaida babu abin bauta da cancanta sai shi kadai da mala'iku da masu ilimi su ma sun shaida. Allah ta'ala yace qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun kace shin waɗanda suke da ilimi suna zama daidai da wanda basu da ilimi da jahilai da masu ilimi daidai ne ba daidai bane ko a rayuwar duniya. A rayuwar duniya ma wanda ya ilimi na duniya da wanda bai ilimi na duniya ba daidai bane. Zaga wanda ilimin duniya yana kallon ka wani sakare yana kallon ka kai baka san komai ba yanzu saboda tsananin yanda mutane ke girmama ilimin duniya ko wanki mace ta zo tana yi sai ka ji ta ce ka ke dan baki la kalba wankin ma baki iya ba to alƙal ake koya wanki in banda iskanci da daina hankali ko tanwa ta yi da ta yi kuskure ce ka wallahi wancan dan dai baki la kalba ne to alƙal ne ake koya dai wani abu wanda bai da alaka da abubuwan da ake koya alƙal amma saboda dai a nuna miki ke baki karanci bokon ba bai da alaka kwata-kwata da lamarin boko amma dole sai an nuna miki ke baki boko ba saboda ni saboda ana girmama ilimi zaka ga saboda girmama ilimi na duniya wanda yayi karatun boko ya zama injiniya in aka zo za a yi gini yanzu wannan kalasoshin da aka gina wanda aka dauka ya gina su injiniya ne dan shi injiniya ya yi gini mahi yawancin injiniyoyi ba su iya gini ba wallahi ba su iya ba amma me suka iya zana gini ga takarda shine suka iya. Idan ka tarda injiniya ka bashi takarda sai cika ma ita da gini da gine-gine da bene da wane ne, yace ka ga nan sai ayi daki nan ciki, ayi walo nan ciki, a hidda meter kaza ya zama kaza, a hidda kaza da kaza. Haka nan ne shine ilimin ko. Amma wa zai dauko burgin ya dora? Wa zai kwaso sumuntin ya kwaba ya juya ya dora? Shi fa ba shi bane, shi yana zaune cikin motar shi. Sai da ya dan leko yace wannan gine ya karkace ko bashin shi bai ba. Amma don Allah ya aka tashi ba da kuɗi da yawa wa ake ba injiniya ba. Idan gini za a yi shi miliyan 10, injiniya wallahi yana iya kwashe miliyan 7 billahi lazi. Da shi maginin da sauran laborori sai ya ba su 3. Shi kuma magini tun da shi ya dara laborori da ilimin gini, shi sai ya kwashe miliyan guda da rabi. Su kuma sauran laborori yau ya ba su jikka bibibi, gobe ya ba su jikka jikka, haka nan zai dora ƴan masu. In an ma ya ragowa cikin wannan miliyan guda da rabi duka nashi. An nuna akwai bambanci tsakanin ilimi ko ba a nuna ba? Wahi kowa shan wahala, kadiba haka gani a nan duniya ne. Wanda ya yi kowa shan wahala kuma shi ya yi kowa karamin karamin sakamako a nan duniya, to billahi lazi a lahira ya yi tsananin falala da girma da bambance tsakanin masu ilimi da jahilai. Yanda kika ganin duniya Allah ya nuna akwai bambanci tsakanin jahilai da masu ilimi. Idan da a ce ke jahila ce baki kirin, wannan kuma abu kiyaki mai ilimi ce ta karanci addini, amma ke kin dagargaje kina ibada ba hutu ita kuma ga yawan kwana, to wallahi duk da wannan yawan kwanan nata za a waye gari lahira inda aka kai ta ke ko kusa-kusan wurin ba za ki zo ba. Saboda me? Saboda tazara. Allah da kanshi yace yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Abdullah ibn Abbas ya ma wannan aya wata fassara, yace masu ilimi da su da masu imanin da ba su ilimi ba, Allah zai bambanta darajar su da matakai da daraja 100 tsakankaninsu. Akwai hihiko mai tsanani, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. A nan duniya Allah ya ce ka kalli yanda muka hihita shashan mutane akan shashi, sai Allah ya ce to wallahi lahira ita ce ta girman hihiko. Saboda haka duk wanda ta wuce ki a ilimi na addini, to har wajen Allah ta wuce ki a matsayi har gidan aljanna, sai dai ki dora cinkayen gidanta kamar yanda kike cinkayen taurari a nan duniya. Ina ga gidan wancan can, haka zaki dora cinkayen gidanta a cikin aljanna idan Allah ya sa ke ma kin shiga aljanna. Saboda haka ɗan uwa, babu abin da yafi dacewa gare mu da wanda suke manya da wanda suke yara, face sai mu yi gwagwarmaya gaba ɗaya wajen neman ilimin addini. Ya kamata ƴan bokan mu su gano, idan aka zo ranar alkiyama, Allah ya sa kai wato kai karatun boko, kai digiri 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 hakka kai kana digirgire, kai nisa kai zurfi ka tumbatsa cikin ilimin boko, inda baka san komai ba ilimin addini wallahi tallahi cikin jahilai zaka tashi. Ko ka aza lahira akwai layin ƴan boko ne, inda za a ce a su waɗanga ai ƴan boko ne, don haka su layin su daban, aljanna su daban. A in dai a rayuwanka ta duniya, alƙur'anin da Allah ya sabkar ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kai baka dauke shi abu mai ba, ka dauke shi ilimi ba, baka dauke shi da muhimmanci ba, uwarka ta zuga ka, ubanka ya zuga ka, ka je ka karanci ba, ka san uwaye su suke zuga ɗiyan su wajen karatun boko, sai su ta nuna masa muhimmancin karatun boko, shi kuma karatun na musulunci suna nuna masa ba wani abatun da baki komai gwamma ko ƴan makaranta yake ta haka nan. Kaga kenan ta wulakantar da makaranta ko? Wai ita sai in ba a komai ake tafiya. Amma in dai tana da nayi, to babu zancen ta yi makaranta, to wannan wulakantar da Qur'ani. Ya kamata iyaye ku daina zuga ɗiyanku suna rena karatun Al-Qur'ani. Ku daina kama ma ɗiyanku wajen wulakantar da karatun Al-Qur'ani. Musamman iyaye mata ku yi haƙuri. Iyaye mata kuna da hannu dumu-dumu a wajen kama ma ɗiyanku, ku tarbiyyantar da su akan girmama ilimin boko, girmamawa wanda ta wuce shi hankali, da kuma wulakantar da ilimin musulunci. Yau in kina da ɗa guda biyu, guda yana zuwa makaranta har ya harda Qur'ani, guda kuma ɗan boko ne university yake, to ke wanda kike ganin abin ƙware wannan ɗan university shi suke tuna saboda mi, saboda akwai tunani ya kawo kuɗi zuwa gaba. Shi kuma ga malami ne, sai ma an taimaka mai in ba a yi sa'a ba. Wannan ya faru. Akwai wata uwa wadda ta dora faɗi ma ɗanta mahallacin Qur'ani, kai Qur'anin shi za ka ci ne ma na kaje ka nemi sana'a, kaga wannan abu ba ya maka. Kaje ka nemi sana'a, ba ka da nayi kawai kullum sai karatu, sai karatu kamar sabon tuba. Ya kamata kaje ka nemi nayi. Sai kaga ana nuna ma mutum wai ya taɗe rayuwar shi. Idan ɗanki, ɗan ɗiyanki ƙananu ne, guda an sanya shi ko da ma jardan damfan, inda ake koyo shullo-shullo da waƙa da lilo da rawa, jardan damfan yake zuwa. Shi kuma ɗan ƙaramin guda makaranta ta Ƙur'ani yake zuwa. Wa kike nuna magata, wa kike shiryawa tsaf in za a yi tahiya? Ɗan jardan. Idan aka tashi da sahi, duk sanyin da ake, sai kin tashi kin yi ƙoƙari kin ɗora mai ruwan zahi, kin mai wanka ƙwas-ƙwas, ki shahe shi da mai, ki hehe sa mai turare, ga kayan shi gyararru tsaftatattu, kina wa mashi daɗin baki to ɗan mamma sai an dawo, ki bashi sanditi riƙe ga hannu, a bashi dala 20, an riga an shirya da mai adaidaita sauyi ya fito ya shige. Don Allah, don mi ba zai ji wata izza ba da ɗaukaka in za ta haya jardan. Amma in za ta haya makaranta kina mai haka nan? Ba ki mai haka nan. Ji kike ke ba ma ki da lokacin ɓata lokaci, don makaranta da za a sai an tsaya an mai wani shiri ka. Tashi maza ka wanke idan kaka ta yi makaranta, rana ta yi. Haka za ki ce mashi ko? Kawai ce mai za ki tashi ka wanke idan kaka ta yi makaranta. In ya tashi da sassahe, wallahi uwai ba ta tashi da safe ta aza ruwan zahi saboda zai je ɗan ta je makaranta. Saboda ni, saboda Qur'ani baya da girma a zuciyanta, ko ta faɗi ga baki ƙarya ce take. A zuciyanta Qur'anin nan ƙarya take, baya da wani gata ko wani girma. Amma mi ke da gata da girma? Libur. Libur mai girma, libur shi ne ke da daraja. Amma shi Al-Qur'ani baya da gatan da za a tsaya ana ɗawainiya da ɗawai saboda zai je makaranta Al-Qur'ani. To yanzu wannan kama madiya ne wajen su wulakantar da Al-Qur'ani, ko taimaka masu ne su girmama shi. Yanzu wadda take madiyanta haka, ko da ta zo da baki tana faɗa masu, wallahi Al-Qur'ani yana da daraja, yana da girma, ko girmama shi. Su ba sun san zancen banza ba, tunda a aikace sun gani ba haka nan ba ne. Radda ɗa zai je ikon ran nan, uwa da uba sun ga sun hana kansu shakat, wanda suka fi kowa wannan ɗawainiya da ɗansu in zai je ikon, kun san ko su waye? Abin mamaki. Abun mamaki, uwa wadda ba ta yi lakwal ba kwata-kwata, da uba wanda bai yi lakwal ba sun yi kowa kataniya. Wallahi su wanda ma suka yi lakwal, ƙin irin wahalar da ma waɗannan ke yi, su ba ma su yin wannan. Saboda su sun riga sun bi hanyar, sun gano kawai abun ba wani dogon abu ba ne mai muhimmanci. Amma su wannan wanda ba su yi lakwal, ƙin ba sun yi ba abun girma ƙwarai, sai ga uwa ta tashi ɓul ko sallah asuba ba ta samu kan lokaci. Amma radda aka ce ɗanta ikon zai tahiya, to rannan ko ƙunƙuce ita sai ta tashi da sassahe, ta shirya mai ruwa, a mai wanka, a gyara shi. Amma ka dubi ɗa in za ya tahiya makaranta, tana yi wa yaron hitsarin kwance yake, ya tashi tun da sai ya yi hitsari bai dame ta ba. Wandan shi ƙafa guda ta yi guda girma kamar ɗan aljannu, idan shi da kan tsori kace-kace, ga majina ta leƙo tansoni yana dariya daga nesa, sannan ga dajine, ga ƙudaca suna biye shi ji inda yayi. Kace kace, kayan shi dakon dakon makal makal, in aka aje rigar sai ta tsaya da kanta saboda dauda. Haka dan zai taso. Yanzu kuma tunda makaranta ce za ya baya da gatan a ɓata lokaci ko a ɓata kuɗi a daukan masa dan adaire ta sau. Ko a daukan mashi dan wanda zai dora kai shi, a haba lallaba yanzu ka kai ai ku sani, wanka idan ka ruga lallaba rana ta yi, daga haka ake ziga shi. Tsakaninku da Allah, uwayen da suke yi maɗiyansa haka tarbiyya ƙware ce suke ba su, ko mummuna? Koya musu girman Qur'ani ne suke, ko nuna musu suke wannan Qur'anin ba komai bane? Uwa, kina matsayin uwa wadda Allah ya dora mu amana ta kula da diya. Amma ke da kanki sai kin ga daya ishe ki ya ishi namar ranki, sannan ki ɗauko tsamye ki ce maza ta yi makaranta. Amma in ba isakki ya bai ya alale ki, ba ki tura shi makaranta. Kina kallon shi ya bai je makaranta ba, kai babu. Amma da ya fara binge ko taɓe-taɓe, ko ya fara sha miki kai, kai larabanu, dama baka je makaranta ba, maza ka shiga ta yi makaranta. na haka ne sai ke kora ce ridididididi makarantar ma cikin bala'i zai tahiya an koro shi ba a bashi ko dala ba ba a mai wanka ba aka gyara shi kayan shi ba masu kyau bane ba a feso mai turare ba da kam tsorin idan shi an ce kawai ya wanke ido ya zo makaranta an koya mai ya zo ya sungumi Qur'ani mai daraja ba kima to wace irin tarbiyya ce a matsayin ku na musulmi wani irin musulunci ne gare ku wannan musuluncin wani irin musulunci ne sannan wannan Qur'anin da muke ce mai girma an ya kau ba libar bane mai girma ya nuna cewa aikin mu yana ƙaryatar da maganganun mu saboda haka abin da ya dace shine mu tarbiyantar da ƴaƴan mu musulmi su girmama Al-Qur'ani boko tunda kuɗi ake samu kuke tsammani ku ci gaba da ziga su su yi ku ci gaba da ziga su su yi boko ku ci gaba da kama masa ta ko ina amma na rantsa da Allah inda zamu kama madiyan mu rabin kama wanda muke yi masa wajen karatun ikwal ba wai irin ta ba rabin ta wallahi da an samu makaranta da malamai wanda ko Saudiya ba a samu irin su inda zamu masa rabin kama wanda ake yi kaga shi makarantar Qur'ani ba ta da wata kima ba ta wata mata na jin bakin cikin kashe dala 10 akan Qur'ani dala 10 aka ce ta ba da shi take ta tauka wata irin asara wanda a tari bata taba yin ta ba in ta hiddo dala 10 za ta nasa ko dai albarkacin daukakar karatun Al-Qur'ani ko kamawa wajen hidimtawa Al-Qur'ani sai ta yi lissahi 1000 akan wannan dala 10 to sai ta fance yanda ka san dai wai dala 10 ce za ta kashe a makaranta wata bisa kan dala 20 wallahi ta ce ma danta haba izamanka malam ya turo shi ya ce sai an bar dala 20 ta laraba izamanka hawa ni ba ni da ita saboda dama gishiri bai kama kan kaza ba dama abin ba wata kima gare shi ba ya kamata mu fara gano matsayin ilimi na addini shi wa kullum in malamai suna magana ilimi to shi ilimi na duniya na boko sai dai albarkacin kaza kadangare ya sha ruwan kasko amma kwata-kwata wallahi Al-Qur'ani ba da shi yake ba ko da ilimin boko yake Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah in suna gai matsayin ilimi falalan ilimi sai dai a dan karo ilimin duniya shi ma ya dan shiga wani waje amma wallahi ba da shi ake ba ilimi wanda ake cewa ilimi shine sanin Allah hakikanin sanin shi da sifofin shi da sunayen shi da kuma sanin abinda sanin shi yake da alaka da sanin Allah wannan shine ilimi a musulunci Allah ubangiji ya ba mu ilimi saboda matsayin ilimi duniya gaba daya abubuwa guda uku sune abubuwan da duk mai hankali yake fafataka wajen neman guda daga cikin su in dai mutum mai hankali ne ka ganshi yana zuha ko yana shan wahala to guda ne daga cikin waɗannan ababan uku in banda su babu abin da ke sa dan adam shan wuya dami ne na farko akwai ilimi na biyu akwai matsayi na uku kuma akwai ilimi matsayi kudade waɗannan ababan saboda su ne dan adam yake shan wahala duk dan adam duk inda kaga dan adam yana wahala yana tarayya yana shan wuya ya shiga uku an daure shi yayi swata yayi babakere yayi handama yayi cuta yayi ba daidai ba gaba dai yana kokari ne wajen ya samu guda daya daga cikin waɗannan uku ko dai ya samu ilimi ko kuma ya samu ko ya samu matsayi ko kuma ya samu kudade to mu yanzu a rayuwar mu wane ne gaba ciki kuɗi ko kuɗi duk sun share waɗannan yanzu a rayuwar mu lalatacciya kuɗi su ne suka share waɗannan yanzu in dai mutum ya samu kuɗi to waɗanga sun zama yaran shi malaman garin su sai ya kira su ya masa wada wato limamman da suke daura auren uwar shi ma da uban shi sai ya kira su jiddurƙusa gaban shi ya masa wada ya gaya musu sarran shi duk mutumin da ya mallaki dukiya yanzu shine mai baki shine mai fasaha shine mai ilimin magana shine wanda yana magana suna burge mutane duk wanda kuma ya zamana baya da kuɗi to ba ma ya da abin da zai faɗa ma mutane duk irin hikimar shi duk bayanin shi zai canja iya da kayan shi mutane ba su da buƙatar shi to amma a tsari na hankali da kuma tsari na ilimi wanne ne gaba ilimi ne gaba saboda shi dukiya da ita da matsayi su ɗan boye boyen ma ilimi a ka'ida dukiya da matsayi wannan masu da saboda duk wanda Allah ya ba matsayi in yana son matsayin nashi ya tabbata komi ya dora tahiya daidai to yana buƙatar sai ya kirawa masu ilimi sun kama mai sun bashi shawara sun dora shi akan daidai duk wanda Allah ya ba dukiya yana buƙatar masu ilimi wanda za su dora kama mashi suna bashi shawarwari asali ma da ilimi da matsayi da dukiya da matsayi ilimi ke haihu su duka ƴaƴa ne da jikoki nawa na ilimi to amma yanzu saboda duniyar mu ta lalace ta cakule ta yagune ta yamuce ta nargaje ta narke ta darkake sai ya zama tomi sai ya zama kudi su ne gaba sun hi komi sun hi kowa sun hi uwa sun hi uba sun hi Allah sun hi annabi sun hi qur'ani sun hi daraja sun hi mutunci sun hi komi yanzu duk wanda kaga inda mutum ya samu kudi to komi zai to Allah ya raba mu da wannan muguwar rayuwa ilimi ko cikin dabbobi aka ce wagga dabbai mai ilimi ce wagga dabbai jahila ce wallahi tallahi matsayin su ba ɗaya ba har wajen Allah mu karanta qur'ani a cikin suratul ma'ida Allah ya gaya mamu kare wanda ke da ilimi ya halatta cin abun harauta wanda ya kamo amma kare wanda ba a koya mai ilimin harauta ba shi kuma in ya kamo haramun ne a ci an bambance tsakanin karnuka masu ilimi ko ba a bambance ba in kana da kare guda biyu shi wanga karan guda an karantar da shi harauta ya iya ya lakanci harauta to in ya kamo barewa ko ta mutu kawai sai ka ci gaba da hida ka ci ya halatta ka ci amma shi wanga jahilin karan wanda ba a koya mai harauta ba in ya kamo abun harauta kawai musaili ba a ci kenan ko cikin dabbobi akwai bambanci tsakanin mai ilimi da wanda baya da ilimi don haka ya kamata mu yi kwadan ilimi dukkan mu nan wurin in muka gama rayuwar mu ta duniya kaf muka kare ina muke fatan zuwa lahira ko lahira za mu to in muka je lahira sai mu shiga ina aljanna ko aljana aljanna muke fatan shiga ko to ina ce hanya aljanna hanyar neman ilimi duk wanda bai bi hanyar makaranta ba to shi har yanzu bai ma fara bin hanyar zuwa aljanna ba wallahi duk mutumin da rayuwar shi babu karatu cikin tsarin shi to yana neman aljanna ne ya dauka neman aljanna da neman aljanna iri ɗaya to wallahi ko aljanna kake nema sai ka dage in kana garrama sai ka tambayi ɗan bori ko bokai ko aljanna kake nema sai ka dagargaje ka yi hauka ka rude ka rikice ka yi rawa ka yi shirme sannan ka samu aljanna haka ne ko ba haka bane to aljanna ma ba ta samuwa cikin sauki balle aljanna turidu jannati adnin wa hiya ma khuliqat illa liman yaj'al ad-dunya laha samana فكيف تطلب من روضاتها نزولا وكيف تطلب من نعمائها سكنا يا من تقصر في خير أمرت به والشر تعمل منه السر والعلن وليس للمرء إلا ما يجيء به من القبائح إلا الصالح الحسن كان صنع الجنة وهي ما خلقت الهالي إتا الجنة ننبع أهل التيتبة illa liman yaj'al ad-dunya laha tamana sai ga mutumin da zai mai da duniya ita ce kudin da zai mika ya same ta takaka kake cewa kana gurin samun aljanna alhali baka kama hanyar ta ba tarjun najata wa lam tasluk tariqataha inna as-safinata la tajri 'ala al-yabas wani mai hikima yace kana fatan samun tsira alhali baka kama hanyar tsira ba yace to a gaya maka jirgin ruwa ba ya gudana bisa kan hako dole sai cikin ruwa saboda haka ka kama hanyar aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hanyar aljanna yace man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk mutumin da ya kama wata hanya yana neman ilimi a cikin ta to Allah ya saukake mashi hanyar zuwa aljanna da wannan hanyar tashi saboda haka kenan makaranta ita ce hanyar aljanna. Duk wanda ya kama hanyar makaranta to ya kama hanyar aljanna. Mu dage mu yi karatu, mu ci riban lokaci da dama wanda Allah ta'ala ya ba mu. Dalibai masu neman ilimi suna buƙatar shawarwari. Daga cikin shawarwarin da za a baki a matsayinki na ɗaliba mai neman ilimi, karki tsammanin in kika fara zuwa makaranta sati ɗaya, sati biyu, wata ɗaya, wata biyu, hakin zama malam. Ba haka nan ba ne. Bahaushe ya ce teku da me yake cika? Da tsatsafa. Sai da tsatsafa teku yake cika. To ka dibi teku yadda ruwan shi ba ya ƙarewa, amma Bahaushe ya ce da tsatsafa ne suka taru. To inda tsatsafa ne suka taru, ashe ke ma in kina son karatu dole sai sannu-sannu. Yau kin ɗauka, gobe kin ɗauka, yau kin riƙe, gobe kin riƙe, a kwana a tashi, a kwana a tashi, wallahi taruwa za yi in dai baki daina. Don haka duk wanda za ta shiga makaranta bayan wata biyu ko uku sai ta koma gefe tana wallahi ni karatun haba ba ya yi, dama dai kawai na dai ɗan shiga ne, amma ina ba ni ganewa. A kin kauyi ma Alƙur'ani adalci, ɗan ɗanki da zai kai shi ikwal, me yasa baki hudda ya ba bayan shekara biyu ki ce ba ya gane? Ɗan ɗanki da kika sanya a ikwal, wani yaron kin kai shi ikwal, wallahi kin san ba ya ganewa shekara shida yana gadauniya yana kai kawo, amma har yanzu baki sare ba. Ko ka taɓa ganin wanda ta sare? Ta ce hawaye zaman shi ikwal inda ba ma ya ganewa kawai, shekara shida yana yi bai gane. Wata ce wannan ta yi wata kataka har yanzu ne ya gama firimiyar. Ai ya gane nan gaba. Ai da ma baya. Duka-duka yanzu ne ya gama firimiyar. Me duka-duka? Shekara shida yana cin hanya. Yana bin iska, yana bin kura, yana shan rana, yana. Amma wai duka-duka take cewa. Amma ita ta shiga makaranta wata uku har ta rena karatu. Ita take ba ta gane ba. To kaga wannan zalunci ne da kuma rashin adalci. Shi karatun boko. Dan boko kamun ma kaje ya fara kama Faransai ga wakin shi yana le comme le conseil se pakasa pele de tesu kamun ya kai wannan matakin, kamun ya kai wannan matakin sai ya yi shekara nawa yana boko? Wani ma shekara goma ba ta sa kaje ya fara horon shi, shekara goma ba ta sa ya fara. Kai wallahi akwai dan bokon da ni na san su, wani ya shekara 20 yana galgaji ga boko, amma yanzu in ka bashi minti uku kace yazo ya fara shi cikin mutane bai iya minti uku kace, amma kuma bai jin cewa asara ce ya tabka lokaci ne ya bata na rayuwa. Sai ke ki zo ki shiga makaranta, makarantar da babu asara cikin zama a cikin ta, ko kin gane ko baki gane ba lada za a rubuta miki, amma sai ki dauka cewa kawai kin bata lokacin ki. Don haka makaranta ta Alƙur'ani babu bata lokaci. Inda ake ɓata lokaci shine idan mutum ya tai makarantar boko yayi zaune ya saki ido mai sai na explication ko yana kallon tankiyo, to wannan lokacin ya tauka asara. Kin ji inda ake tauka asara? Shi abinda yake kallo kawai yana kallon karatu na mai shi, mai sai yana ta sharhin science, shi kuma yana kallon gashin bakin mai shi. To kin ji inda aka tabka asara ne? Wannan dan naki ya bata lokaci, yayo zuwa duwawan banza. Wannan dan naki ya zama shirita, ko lada ake rubuta mashi, shi mai riban shi, riban shi kawai in an yo ya gane. Amma makaranta kar ki ce ba ki ganewa, ci gaba da zuwa har Allah ya karɓi ranki. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Saboda haka musulmi zai ci gaba da ibada, inda mun ga neman ilimin addini yana cikin ibada, to za mu yi hatsi lokacin mutuwa kadai mu daina. Shi yasa Ali ibn Abi Talib yace talabul ilmi min al-mahd ila al-lahd, shi neman ilimi tun daga cikin tsumman goyo ne har zuwa kabari. To da inda ana daina neman ilimi, ai duk wani malami da yake koya karatu in ka bincika shi ma yana nan yana da wani malami da yake koyi wajen shi. Duk wani malami da ke koyi, kenan ma'ana su kansu malamai sun san da karatu ba a samai rana ta ƙare. Saboda wallahi
ko shekara 100 Allah ya baka kai ko irin shekarun annabi Nuhu Allah ya baka duniya kuma tunda kake a shekarunka karatun kake babu fashi wallahi har yanzu sai ka ji akwai abin da kana bukatan koyon shi saboda bangarorin ilimi da lunguno da lungunan ilimi kala kala wani malami yace wa ba'du fal ilmu buhurun zakhira lan yabluga al kadhibu fihi akhir yace shi ilimi buhur te kuna ne zakhira kuma masu zirhin gaske lan yabluga al kadhibu fihi akhir wanda yake iyo yana ta kokari zai iya kaiwa karshen shi ilimi te kune wanda ba a kaiwa karshen shi sai dai kawai ka dan tsome abinda ka tsoma ka daskwana abinda ka daskwana a kullum amma in rayuwarka tunda aka haife ka har zuwa mutuwanka baka komi sai karatu wallahi baka iya zuwa karshen shi sannan saboda haka irin waɗanda suke zaluntar kansu suna cewa to bari mu je makaranta ko dan na sallan nan mu samu eh ko karatun gyaran sallah mu koya kaga ga tare na sallah kenan na farko tare da sallah na biyu ta dauka karatun gyaran sallah yafi kowanne karatu sauki ita kuma ta san karatun sallah ba cikin karatu fuka musulunci yafi kowanne karatu wahala da kuma rikici karatun sallah mas'alolin shi yawa kenan wani malami yake cewa shi bai taba ganin mas'aloli masu yawa ba masu rikici irin mas'alolin sallah amma kaje ita karatun gyaran sallah ne kawai take santa ashe hakki mutu kina karatu inda nan gyaran sallah zaki saboda haka yana daga cikin abin da ke taimakawa mutun ya samu ilimi mai albarka mutun ya kasance na farko shi da kanshi yana girmama ilimin har a zuciyar shi wannan ilimin yana da girma in ya zama kana neman ilimi amma baka dauki ilimin bakin komai ba to ba lalle bane ka same shi in ka same shi kuma ba za ka samu albarkan shi ba ki samu ilimi dan kadan wanda Allah ya sanya mai albarka ya yi amfani akan ki samu ilimi mai yawa mara albarka daga cikin misalin albarka ilimi kana yi wankin yi karatu amma karatun ki dan kadan ne tabbas ke da kanki kin san karatun ki dan kadan ne wance abikiyake ita ta yi karatu mai yawa to amma sai ki gani a rayuwa mutane sun yi amfanuwa da karatunki kullum karatunki ne mutane ke ta koyo kullum ke ce ke ta badawa kullum ana ta karuwa da ke ita kuma waccan mai tsarin karatun tana can tana ta girman kai bata ma fara ma bata ma ba da dama a zo wajenta ba a koya to dan Allah yanzu karatun wa Allah ya sa mu albarka me da yawa ko me dan kadan me dan kadan to karatu dan kadan mai albarka ya yi amfani akan karatu mai yawa mara albarka yana cikin alamomin albarkar karatu kaga kai karatun ka mutane na ta karuwa da shi tabbas akwai wanda sun lullumka ka karatu amma yanda ake karuwa da karatunka ake amfanuwa da shi su masu tarin karatun ba amfanuwa da nasu to ma'ana nasu Allah ya janye albarka daga cikin shi kai kuma naka Allah ya sanya mai albarka jasa ko cikin malamai ana samun malami wanda karatun shi kadan ne amma wallahi Allah ya sanya mai albarka kullum in kin kamo radio sai ki ji karatun tukar shi in wa'azi ake shi ke wa'azi komai shi ke karatun shi kadan amma akwai masu ilimi shirgi shirgi tari tari lodi lodi mai yawan gaske sai dai su ba a amfana da karatunsu sai kaɗan to don haka Allah ya sanya wa karatun da kika yi albarka komin ƙanƙanta shi ya yi amfani ki duniya ya amfani ki a lahira to ita kuma albarka duka malamai sun ce mutum yana iya zuwa makaranta ya samu karatu amma bai samu albarka karatu ba yaya ake a samu albarka karatu yanda ake samun albarkar karatu duk malaman da suka yi magana bisa kallon dubban ilimi da neman ilimi sun ce ana samun shi ne ta hanyar girmama malami da kuma mutunta karatu duk wanda malamin shi yana da girma a zuciyar shi yana kimanta shi yana bashi iya matsayin shi na malami kuma in ya zo makaranta yana siffantuwa da ladubba na ɗalibi ba girman kai ba jiji da kai ba nuna isa wallahi tallahi wannan ko bai samu karatu ba sai ya samu albarkar karatu. Amma wanda zai zo, akwai wanda in sun zo makaranta su neman makura malami ne suka zo. Wallahi akwai wanda wannan mummunan manhajin kawo su. Wata ta ji an ce malama 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 ita tana wace ce mai malamai wance. To ku bari ku gani ni sai na tabbatar muku bata ma san komai ba. Sai ta zo ta ce a rubuta ni. A rubuta ta makaranta. Yanzu sai ta je ta nemo wani girgime mai littafi. Eh wannan littafin ne nake son a karanta mai. Wai jaraba malama ne za ta ta gani ta iya shigo ba ta iya. To tun daga nan amma kaddara malamai ta iya kuma ta koya miki wallahi tallahi ba za ki samu albarka wannan karatun. Albarka wannan karatun da ya baki samu ta har abada. Saboda ke kin zo da mummunan manufa ne ɗan ƙurce kika zo ki. To akwai wanda da wannan manufar suke shiga makaranta. Ko kuma kawai ana cewa wato wani yana ganin malami ana ta faɗin shi na kokari sai ce bari shi ya kure shi. Da kaga ɗalibi in ya zo makaranta ba shi ke bari ba malami ya zaba mai abin da zai karanta, a shi shike zabawa abin da zai karanta. To wallahi malam da yake littafin da nazo da shi gashi nan eh kurtubi ne nake sa a koya mai. Yake ce kurtubi. Kurtubi ne. Yake zo da littafin kurtubi. Wai shi take so a koya mata. Wanda littafin kurtubi daukar shi ma wani yaro ba zai iya daukar shi ba. Sai ta ce shi take so a koya mata. To duk mutumin da zai zo makaranta ka in tsawaita magana. Duk mutumin da zai zo makaranta manufar shi ba karatu ba kuma manufar shi ba girmama malami ba ko girmama tsarin karatu, a'a shi ya zo da wani ƙalubalanta ne da zai yi ma makaranta gaba daya ko nuna isa, to wallahi tun daga nan an samu matsala. In ma ka ci gaba da karatun an yi dan irin wannan ba masu ci gaba. Ya zo ne ya gwada malami, in ya ga da gaske ne malamin ya iya koya mai za a yi ba a ƙara ganin shi saboda ba manufar shi karatun ba. In kuma ya cimma abin da yake so dama ya gano malamin bai ma iya karatun ba to shikenan abin nema ya samu matar dan sanda ta haiba rawo shikenan. Abu na ƙarshe wanda zan yi magana a kan shi saboda lokaci ya riga yayi kuma muna da darussa yanzu na mata ko bi maki akwai a zaryana na'am. Kenan magana na ƙarshe shine bisa kan malamai masu fafatuka wajen karantarwa. Yana da kyau malamai su sani karantarwa tana da wahala kuma aiki ne daga cikin aiki irin na annabawa. Allah ta'ala ya faɗi a cikin alƙur'ani mai girma ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma. Kenan aikin annabawa ne. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma. Koyarwa karantarwa aiki ne na annabawa. Aikin annabawa kuma wahala gare shi. Sai an haɗu da ƙalubale, sai an haɗu da jarrabawa, sai an haɗu da fitintunu, sai an haɗu da cegungunma. To yana buƙatar tsarkake niyya. A tsarkake niyya ya zamo saboda Allah ake yi, kuma wahala ko haɗuwa da jarrabawa ba ya sanya a ja baya ko a basa. Sannan don haka a ƙarshe ina addu'a ga ɗaliban makaranta da malaman makaranta. Gaba ɗaya Allah ta'ala ya taimake ku, Allah ya ba ku sa'a, Allah ya ƙarfafa ku, Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa, Allah ya ba ku iko na ɗorewa wajen karatu da karantarwa har zuwa ƙarshen rayuwa. Allah ta'ala ya sa a ƙara muku ikhlasi cikin ayyukanku. Akwai waɗanda suka aiko bara addu'a a kan ‘ya’yansu, Allah ta'ala ya kama musu wajen shiryar da su da tarbiyyantar da su, da kuma wato mata na makaranta sun aiko saƙon godiya su. To Allah ya saka da alheri akan godiya kuma ni ma ina godiya akan godiya. Don haka Allah Ubangiji yake roƙo ya kama mu baki ɗaya. Masu neman shiriyar ‘ya’yansu da kama wajen tarbiyyantar da su Allah ya kama musu. Wanda ma ba su nema su ma Allah ya kama musu. gaba daya Allah ya kama mu wajen tarbiyantar da ƴaƴanmu. Allah ya ba mu sa'a ya taimake mu wajen sarki nauyi da amana wanda Allah ya dora mu na kula da ƴaƴa da kuma kula da ƴan makaranta da sauransu. Dan haka malaman da suke tafafutuka wajen karantarwa Allah ya kara ma rayuwarsu albarka, ya sanya ma zuriyarsu albarka, ya taimake su a wajen dukkanin abin da suke yi. Duk abin da suke yasa suna yin shi a sa'a, Allah ya raba su da yin asara. Muna roƙon Allah ta'ala wannan wata mai albarka da ya tunkaro mu na Ramadan, Allah ta'ala ya nuna mu shi lahiya, ya sa muna cikin wanda za su samu ganin wata Ramadan, kuma ya sa muna cikin wanda za su ci riba da albarkar da ke cikin watan azumi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillahi rabbil alamin.